Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke ka muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zama tsohon shugaban kasar Amurka na farko da aka taba tuhuma da laifi a hukumance. Wasu shahararrun masu ilimin kimiyya a Amurka sun yi kiran da a dan dakatar da kirkiro na kurorin na lataroni masu tunani. Sannan Turkiya ta amince kasar Finland ta shiga kungiyar NATO.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa rahotanni na cewa mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na aikata wasu laifuka. To ko ya Amurka suka ji haka?
Mu dama abinda muke alfahari da shi game da Amurka shine gari ne na doka. Ko da kai shugaban kasa ne, idan ka taka doka, doka zai aiki a kanka.
To sai ku biyo mu domin jin karin bayani. Haka kuma za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta musanta jita-jitar da ke zagayawa cewar wai shugaba Buhari ba zai mika mulki ga Bola Ahmed Tinubu ba.
Tabbaci muke so ba mutane. Shugaba Muhammadu Buhari ba shi da dalili, ba shi da wata bukata cewa ko ai wannan tantance ko aka koto gwamnati ta rufa.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, a yau ma muna dauke da shirin manuniya. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu kawo karatun Alkur'ani mai girma. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. A wata shari'a irinta ta farko, masu taya alkali yanke hukunci a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka da dama jiya Alhamis. Wannan tuhumar, wadda tun dama ake kyautata zaton za a yi, an yi ta ne a daidai lokacin da Trump ke ƙoƙarin sake zama shugaban Amurka bayan da ya kasa yin nasara a yunkurinsa na sake zama shugaban a shekara ta 2020, wanda a yanzu haka yasa ya zama tsohon shugaban Amurka na farko kuma ɗan takara na farko a tarihi da aka taɓa tuhuma. Ba a fayyace abubuwan da ake tuhumar Trump a kai ba, saboda har yanzu tuhumar na sakaye. To amma tuhumar ta samo asali ne daga binciken da alkalin gundumar Manhattan ke yi game da biyan dala 130,000 da lauyan Trump na lokacin Michael Cohen ya yi ga Daniels a matsayin toshiyar baki saboda tarawar da ake zargin Trump ya yi da ita. Shugaba Trump dai ya mai da martani da cewa 'yan Democrat sun yi ta ƙarya, sun yi ta cuta da tafka maguɗi duk a yunkurinsu na ganin bayan Trump ido rufe. To amma yanzu sun yi wani abu na fitar hankali, wato tuhumar mutumin da bai taɓa laifi ba ko bai yi laifi ba ko misala zaratin a wani yunkuri na jirkita alƙiblar zaɓe mai zuwa.
Ina jima kaɗan Ibrahim zai sake da labaran. Amma kamar yadda aka ji a labaran, mai yiwuwa ne a sanar da tuhumar da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na aikata laifuka, wanda ofishin lauyan gundumar Manhattan ya shigar a cikin kwanaki masu zuwa. Trump mai shekaru 76 a duniya zai kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da za a tuhuma kan aikata wani laifi, wanda haka ke nufin akwai yiwuwar sake fasalin takarar zaben 2024, inda Trump ke neman tsayawa takara. Kan haka ne yasa na tattauna da Muhammad Mada, wani mazaunin birnin New York, inda na fara tambayarsa ya suka ji da fitowar wannan labari.
To haka dai, dama ai Trump dama yana da sanarwa cewa wato ana cikin bincike, kuma akwai abinda ake cewa grand jury. Grand jury mutane ne wanda ke ana fidda su a cikin jama'a, su za su zauna su tattauna. Shi DA aikin shi ne ya ajiye musu, ya nuna musu abin da doka ya ce, sai su duba. Idan ya cancanci wato a tugume shi da wannan abin da aka ce yayi, to sai su ba da shawara cewa ya kamata wannan a kawo shi kotu.
To abin da ake magana shine wannan shine karan farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da laifi tun kafa demokradiyyar Amurka. Ya kake kallon wannan zai yi ga mutane, ya mutane za su dauki wannan lamari?
To dama ka san Amurka kasa ne na doka, kuma kullum muna ji cewa ba wanda ya wuce doka. Do Amurka ko da ma ta zamo tsohon shugaba, idan ka take doka dole ya kamata doka ta yi aiki a kanka. Saboda shi kuma abinda ya zamana shi Donald Trump yana da masoya da dama. Saboda shi ala kulli hali akwai masoya da za su fito su ce ai wannan dama saboda siyasa ake yi. Waɗanda kuma ba sa son shi su ma sun ce dama mun ce ga yanda yake. Saboda shi mu namu ne mutane New York, muna fata wato duk abinda za a yi kai kawo wani rigima ka alta da wani zanga-zanga, wato ma'aikata su samu su je aikin su lami lafiya, kai a wani rigima ko wani kashe-kashe namu kenan a New York.
A yammacin yau da kake nan New York, akwai alamun cewa za a yi wata kagarumar zanga-zanga ne ko mutane za su fito ne dalilin wannan labari da ya fito?
Saboda kaga akwai alamu, domin kamar misali ni ina aiki cikin Manhattan banda nisa da inda ofisin Donald Trump yake, kuma tun wato misali kamar 7 kenan tituna duka an sa wato abin nan rails an tattare hanya, kuma kana gani ga motocin 'yan sanda da dama sun kewaye wurin kuma sun killace wurin, dama kana ganin alamun kamar akwai wani abu. Sa'annan idan ka duba shi Donald Trump da kanshi zantuttukan da ya yi gabanin wannan decision da aka yi, yana cewa masoyan shi ku fito ku zo ku yi zanga-zanga.
Masu cin shi akan al'amuran yau da kullum sukan ce inda aka fara wannan ba a san yadda zai kare ba, kasancewar ba a taba yi ba. Shin kana ganin wannan kofa ce aka buɗe cewa duk wani tsohon shugaba ko ka taba shugabanta Amurka za iya tuhumar ka da laifi kenan?
Sosai kuwa dama. Ai mu dama abinda muke alfahari da shi game da Amurka shine gari ne na doka, kuma kullun suna ce mana ba wanda ya wuce doka. To wannan ya tabbatar mana cewa wato ko da kai shugaban kasa ne, idan ka taka doka doka zai aiki a kanka.
To Muhammad Madam, mun gode kwarai da gaske da wannan sharhi da kai mana.
To mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi.
Hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Dosar filu har-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Siriya har sau hudu a makon jiya, ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba'amurke dan kwangila, sun raunata kwakwalwar wasu sojojin kuma. A cewar sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ga manema labarai jiya Alhamis. A hari na farko wanda aka kai kan wani sansanin soji da ke daura da hasaka, wani jirgin kundumbalar Iran mara matuki ya kashe wani dan kwangilar sojin Amurka, ya raunata sojojin Amurka biyar da wani dan kwangilar kuma, sannan ya yi illa ga kwakwalwar wasu sojojin Amurka hudu, a cewar rundunar sojin Amurka. Wata majiyar sojin Amurka wadda ta yi ma muryar Amurka bayani bisa sharadin sakayata saboda ba ta da hurumin magana da 'yan jarida, ta ce jirgin da aka yi amfani da shi kerar Iran ne, samfurin Kasif 1. Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis ta amince da niyyar kasar Finland ta shiga kungiyar NATO bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar da kasar Nordic ta ke yi ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya. Wannan matakin zai sa NATO ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana, abinda sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya rubuta kenan a kafar Twitter bayan kada ƙuri'ar da Turkiyya ta yi. Finland da makwabciyarta Sweden kowace ta yi watsi da matsayinta na ƴar ba ruwana wanda ta shafe shekaru gwammai a kai bayan da ta buƙaci shiga ƙungiyar ta gamayyar soji bayan mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Turkiya ta ɗan dakatar koko ta ɗan taka burki ma Finland da Sweden a wannan yunkuri nasu bayan da ta bayyana fargabar cewa ƙasashen biyu na da alaƙa da wasu ƙungiyoyin da Turkiya ke ɗaukar su a matsayin ‘yan ta’adda. Wata ƙungiyar masu faɗa aji a Silicon Valley da kuma faɗaɗɗiyar al’ummar ƙwararru a fannin fasahar lataro ne sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a turance waɗanda a cewarsu suna iya illa wadda ba za a ma iya kamantawa ba ga bil'adama. Cibiyar da ta rubuta wasiƙar mai suna Future Life Institute ko cibiyar nazarin makomar rayuwa ta ce na'urori masu matuƙar tunani da aka ƙirƙiro na baya-bayan nan a kamfanoni irin su OpenAI, IBM da Google na nuna cewa kamfanonin sun shiga wata irin gasa ta ci gaba da ƙirƙiro na'urorin latroni masu matuƙar tunani irin waɗanda babu wani ɗan adam da zai ma iya hasashen abubuwan da za su haddasa.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Fadar gwamnatin Najeriya ta musanta jita-jitar da ke zagayawa a cikin kasar na cewar wai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba zai mulka mulki ga Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu ba. Wannan sanarwar da Malam Garba Shehu babban jami'in ya labarai a fadar gwamnati ya rattabawa hannu ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tsaro ta DSS take gargaɗi ga masu neman wargaza shirye-shiryen miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin da su shiga taitayinsu. Daga Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga Malam Garba Shehu da ya ba da sanarwar a madadin shugaban Muhammadu Buhari.
Ita ƙarya idan aka faɗe ta ba a bi maganan an tona an kuma yi wa mutane bayani ba, jama'a da yawa za su ɗauka gaskiya ne. Babu dalili da shugaban Muhammadu Buhari zai ki Bola Tinubu ko ce ba zai ba shi mutumin da ya shiga yamar yakin zaɓe. Ya yi zaɓe wanda har takardar ya ɗauka jama'a suka gani duk da cewa wasu suna zargi iri daban-daban a kan dokar zaɓe, ya nuna ga inda ya dangwala jam'iyya guda kuma aka ci zaɓen nan to ya ba zai miƙa ba. To muna tabbaci muke so mu ba mutane shugaban Muhammadu Buhari ba shi da dalili, ba shi da wata buƙata ta cewa ko a yi zance ko aka kafa wata gwamnati ta rufe, a'a a shirye yake Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe in Allah ya kaimu da rai da lafiya za a ba shi. Kuma dan shirye-shiryen a ba shi kwamiti na miƙa mulki wanda aka haɗa da waya jami'ai na gwamnati mai barin gado da jami'ai na sabuwar gwamnatin da za ta shigo kusan kullum sai sun yi mitin. Sun kafa kwamiti wajen 13 cikin kwamitocin nan har akwai wanda yana nan yana shirya rawar soja irin bukukuwa da ake jan shugaba na soja a mota da iya da irin waɗannan bukukuwa na soja ana nan ana ta shirya su. Ita kuma shi kansa can gida da wura suna nan suna ta za su shirya shirin suna murna su karɓi ɗansu ya gama mulki an yi an gama an samu nasara.
To amma menene a fahimtar ka yasa wasu suka fara irin wannan bayanan ko zarge-zarge wanda ya sanya har gwamnati ta ɗauki abun da muhimmanci take kareta take mai da martani?
Muna ganin watakila hasada ce ta 'yan siyasa domin kafar yaɗa labarai sahara rahoton da take yawo da wannan magana kowa ya san cewa waɗanda suka mallake ta da su ake siyasar Najeriya. Kai shi shugabansu har takarar shugaban kasar nan ya yi kuma an kada shi a cikin wannan takara saboda haka hasada ce ta siyasa.
Bayan wannan mai da martani akwai wani abu da gwamnati za ta yi domin ta ƙara jaddadawa 'yan ƙasa cewa labaran nan ko ire-iren da ake yaɗawa ƙanzon kurege ne ba abin da zai tasiri ko ya karkata tunanin gwamnatin ba?
Allah ya ga duk wani mataki da za a bi nan gaba za a dinga bayyana komai da matakai da ake yi na mulkin nan yadda har ba zai bari wani ma ya samu dalilin da zai bari ya ci ta karyawa.
Malam Garba Shehu kenan a tattauna wasu wakilin Umar Faruk Musa. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1931-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu dai agogoma a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma lokaci ne na
manuniya. Masu tamboyi game da dokar da ta tsara tsarin tsamo masu laifuffukan da ya kamata idan sun yi laifi a tattage su zuwa gaban hukuma.
Sashe na 57 da 58 ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zabe. Duk wanda bai amince ba sai ya je kotu.
Game da maganar takatakarar tattagar kujerar shugabancin majalisar dattijan tarayyar Najeriya kuwa yanzu aka an fara takatakun takaddama.
Mu masu biyayya ne, muna so mu jira sai lokacin da shugabannin jam'iyya in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan.
Ni dai a cikin masu takarar na fi tsorewa. Kaga ba alfarma bace kuma ba a dauko irin wannan tsari tsarin banza a shigar shi majalisa sai a samu matsala.
Tunuma dai masana siyasa ke cewa ai a sallo irin na mulkin Sanata Bola Ahmed Tinubu ba biyar da za a yi zama shugaban kasa kuma ya bari wasu su yi mai bambarma.
Yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abinda wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai.
Wannan ba so mun ta muka taba cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin murkushe matsalolin masu yada gulma. Shiri na 111 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa duk safiyar Juma'a cikin hikima. Mai yiwa hikimar kuma da hangen nesa ya sa shugabanni a gwamnatin tarayyar Najeriya suka ce shirin tattagar talakawa nan da ake taimaka musu da tallafi ya kamata ya samu gindin zama. Kamar yadda shugaban shirin na tallafawa gajiyayyu a gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Umar Buba Bindir ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa so ake wannan tallafi ya samu zama na dindindin saboda ai taiwa talakawan Najeriya hidima.
To an fara wannan tallafi wa talakawan Najeriya tun 2016 kuma ana tai na kan shekara 4 zuwa 5. To a yanzu an zo tafiya kuma an ga amfanin ta. To in an batta haka an tafi mai yiwa masu shiga yanzu za su watsar da ita su share gabaki da shi yasa wannan taron da aka gani shine ana so a nunar da takaddun da za ta tabbatar da wannan shirin kan cewa shiri ne na gwamnati wanda take da daurin gindi a National Assembly don kar a zo a ture ta haka kawai.
Me zaka ce shine tasirin wannan shirin?
Eh to na talafawa talaka kuma kowa ya san talauci a Najeriya yadda take tayi yawa. To shi yasa wannan takardan da ake so a shirya daga yanzu a sa mata doka don an ga tana aiki. Bai kamata a barta haka kawai ta watsa ba.
Mutum nawa ne ya zuwa yanzu kuka tallafa mawa?
To ai ita NSAP din tana fanni guda hudu. So in ka har hada gabaki da zaka samu kaman muna tallafa mutane miliyan 10 zuwa 20 cikin wannan shekarun da muka yi.
Game da maganar murguɗa magudin zabe da tashin da akan samu kuwa masani a karkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya tabbatarwa da duniya tanajin tattara masu ta'addanci a harkar zabe don magance masu hauma-hauma.
Sashi na 85-114-129 kuma ya yi tanajin dokokin laifuffuka na zabe wanda a karkashin nan sashi na 57-58 ya ba da nauyi na kama waɗanda suka yi laifi da gurfanar da su a gaban hukumar zabe. Sannan bayan nan aka zo kuma da magana na cewa to duk wannan idan an yi an gama ɗan siyasa suna da dama ko kuma jam'iyya ko kuma 'yan takara akwai hurumi ne cewa idan ba su amince ba daidai da sashe na 25-26 na dokar zabe to za su iya zuwa kotu domin su kalubalanci wannan abun nan da. Sashe na 29-5 ya ba da wannan dama. Duk wanda bai amince ba sai ya je kotu. Sashe na 29-6 kuma yace abinda kotu ta yanke shine na ƙarshe shine dole kowa zai amfani da shi. Musamman ma a matakan kotu wanda mutum na iya zuwa in kotu ta farko bata yi ba ya dauka kara sarji na 230 zuwa na 304 yayi jadawalin waɗannan matakai duka har zuwa kotu ta Allah isa
da lamu da masu sha'awar ganin sun shimfuda shimfudar shigewa kujerar shugabancin majalisar jantarar Najeriya sun riga sun dau azama domin kuwa sanata Sani Musa jahar Niger ya ce duk da yana cikin masu sha'awar kujera amma dai zai tabbatar da ya jira jam'iyya don ya buta lalama
mu ne akan gaba saboda zamu bugi kirji mu ga yamma duniya cewa mun ba shi shugaban kasa mai zuwa kuri'u da yafi na ko ina saboda idan ka duba ba wai yawan kuri'u ka miliyan 2.3 ba a'a mun ba da miliyan 1,600 amma an ka dubi PDP da ke bin mu miliyan 1 da wani abu suka da dago daya ko suka samu akwai bambancin kusan 470 babu sashi a kasar nan da ta bada irin wannan saboda haka ko zamu rike gijinmu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowani sashi zai iya nema muna da iko muna da yanci mu nema kuma bayarwa sai Allah amma kuma mu masu biyayya ne muna so mu jira sai lokacin da ita jam'iyyar mu shugabannin jam'iyyar suka zo suka fito mana da tsari da yadda za a bi wani mukami zai je wannan sashi wani mukami zai je wannan za mu bi saboda kasa ne da ake neman zaman lafiya kasa ne da ake neman a hada kai za mu jira in suka fito da tsare-tsaren nan za mu yi making intention din mu nan
sai dai kuma shi sanata Barau Jibrin na jihar Kanawa ya ce babu wani kamakame kawai yana ganin dole ta kaunan takara ta shugabancin majalisar jantare na jan don ya fi dukkanin sauran yan takara dama-dama
ina da bukatar tsayawa takarar neman shugabancin majalisa kuma a shirye nake kuma a ce duk waɗanda suka fito na fi su kwarewa kuma tsarin majalisa dama don shugabanci magana ce ta kwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko wani da sauransu kuma in ma haka za a kawo ai mu dinnan da muka fito daga arewa maso yamma mu ne muka fi taka rawa a duk kasar nan gabaki ɗaya wajen bawa ainihin wata shugaban kasa kura mun ku haka ne wannan kuja tamu ce ba ma maganar tamu bace ganin ci a danta shi ya fi kowa kwarewa ai bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo tanaki akan wannan tsarin ba saboda so muke shugaban kasar nan ya sake cin zabe nan gaba saboda mun ga abin da yawa jihar Lagos
kuma ni dai a cikin masu takarar na fi kwarewa kaga ba alfarma bace kuma ba a dauko irin wannan tsarin banza a shigo shi majalisa sai a samu matsala kun ba mu roman a nan majalisa ba maganar addini an taba samun yanayi lokacin da shugaban sa da tijai David Mark Kristai mataimakin sarkin Madu Kristai sannan Patricia ita ta bakin sa ce amma ka zo lafiya
tuni ma dai ganin irin wannan cini ni cana na ya sa masana irin su Dr. Faruk BB Faruk ga yawa duniya cewa akwai ta taburza akan neman wannan kujera ta shugabancin majalisa domin koko na dan bangaren wannan kasa yana iya nema
yanda za a yi fafutukan neman shugabancin ta zai yi tsauri da yawa to wannan zai sa watakila za a iya samun tuntube ga irin tsari na karba-karba da ake yi wanda za a iya cewa tunda dan arewa maso yamma ne yayi shauka daga shugabanci kuma a lokacin dan arewa maso gabas ne ya zama shugaban wato majalisar to kamata ya ce yanzu tunda dan kudu maso yamma ya samu to watakila a nemo dan kudu maso gabas ko watakila ma kudu maso kudun gabas amma saboda takara da za a yi mai karfi za a iya samun wato dan arewa da yawa su nema ko kuma ban ba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu su ce suna so na biyu yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai dauke kai bane ya ce sai abinda wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai in kin tuna a lokacin Buhari dauke kai yayin ya ce da abinda za a yi ayi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abu to da alama shi watakila Tinubu tun gangine ta Lanzani zai tsaya ya fitar da wato irin abin da yake so kuma ya ba su goyon baya to anan idan goyon bayansa ya karbu gaba daya jam'iyya ta karba ragowar sun karba za a iya samun wucewa a samu shugaba ba tare da matsala sosai ba amma idan aka samu kuma akwai takaddama akan goyon bayan nasa to tun farko kenan za a kiga an fara jan layi tsakanin majalisa da kuma wato gwamnatin zattarwa
Look at the guy. iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke domin ku yanzu saura kiris a janye musu dukkanin alfarma domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 56 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu da fa iko su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman fankama kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kaje a cikin wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke sanya darajar manuniya na ta faman ƙara girma ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to a gaida baban manuniya na Ikara yanzu kuma sai karatun Al-Qur'ani mai girma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Muhammad Danjuma dalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Waki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم
الله أكبر الله يسعدك هذا الكيري دون مكزو غشر منك أرشي لاباري أما أتكيشي تو أتكيشان أوتا شراء إيران تتفرقو ما ستايا لكاليين كي هكونشي أبرني نيويورك sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraron rufin ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yaƙin neman zaɓen shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka da dama jiya Alhamis. Hare-haren da wasu mayaƙa masu samun goyon bayan Iran suka kai ma sojojin Amurka da ke Siriya har sau hudu a makon jiya, ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba'amurke dan kwangila, sun raunata kwakwalwar wasu sojojin Amurka ɗin ma. A cewar sakataren yaɗa labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ga manema labarai jiya Alhamis. Majalisar Dokokin Turkiya jiya Alhamis ta amince da niyyar ƙasar Finland ta shiga ƙungiyar NATO bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta Nordic ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya. Wannan matakin zai sa NATO ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana, abinda sakatare janar na NATO Jenson Stoltenberg ya rubuta kenan a kafar Twitter bayan kada ƙuri'ar da Turkiya ta yi.
To masu raro baki ɗaya abinda ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga dukkan ɗaukacin 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Lawandi da aka fi sani da Jango Samunaka wanda Allah ya rasuwa a jiya Laraba. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Jimmy. Mr. Fila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8
na safiyan nan. Salamu alaikum.